النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهقي هو السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sadaqa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 15 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 19 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 187 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma zamu tashi farkon aya ta 188 mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
وبنجي يتي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كده كتي دوكيو ينكو أتكالنكو دجونا بالباطل تهيا ودبا تكسكيابا بهلتا بكتي دوكي ارتنقو انكا تهيا رباكا دحكي أسكي ba kasuwanci kuka kulla ba, ba aiki ko leburanci ya yi maka ba, ba gado kaci ba, ba kyauta ya baka ba, haka kawai ta hanyar kwace ko sata ko dabara ko yaudara ko yankan aljihu ko wani abu makamancinsa shine al-batil ko ku karbi rashawa shine ma'anar wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam tudlu ma'tufun ala ta'kulu sai zanto wala tudulu biha haka kuma kada ku miƙa dukiyoyi ilal hukami zuwa ga masu mulki bi ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm kawai dan ku ci dukiyar wani bangare na mutane ta hanyar sako wa antum ta'lamuna al hali kuna cikin sani ka san ba ka da gaskiya kai jayayyar haƙin wani naka ne ka dauki kuɗi ka kai wajen alƙali domin ya kwato haƙin wani ya baka to wannan an hana ku miƙa waɗannan kuɗaɗen zuwa ga masu mulki waɗanda za su kwato abinda ba naku ba su ba ku shine wa tudlu biha ai la tudlu biha kada ku miƙa dukiyoyinku sawa'un kuɗi ne sawa'un float ne sawa'un wata hanya ce ku ce za ku miƙa ilal hukami zuwa ga masu mulki masu hukunci dai idan kun ba su wannan su danka muku haƙƙin da ba naku ba wa tudlu biha kamil ta'kulu fariqan dan ku ce za ku ci dukiyar wani bangare min amwalin nas bil ismi wato na mutane ta hanyar sako bil ismi ta hanyar sako wa antum ta'lamuna al hali kun sani Imam al-Tabari a cikin littafin sa na tafsiri da Ibn Abi Hatim sun ruwaito magana da sanadi wanda yake hasan zuwa ga Abdullah dan Abbas Allah shi kare da gare shi ya faɗa wajen fassara wannan aya yace hadar rajulu yakunu alaihi malu mutum da yake da dukiyar wani akan sa ya karba a matsayin bashi ko yayi wa wani aiki bai bashi ya kirawo wani ya masa liberanci bai bashi haƙƙin sa ba walaysa alayhi fihi bayyina shi mutumin da dukiyar ka take wurin sa ba ya da hujja ko shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙin sa ne amma kai a karan kanka ka san haƙƙin wani na wurin ka sai dai shi ba ya da shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙin sa fayajhadul mala wanda dukiyar ke kansa sai yazo yayi musu yace san ba dukiyar ba kudin wani aurina wa yukhatimuhum ila al-hukam har sai hukuma ta kai zuwa ga wurin masu hukunci wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alayhi ya ko san akwai haƙƙin wani akai amma ya bari aka je kotu wa qad alima annahu athimun ya san sako yake amma duk da haka ya bari aka je wurin masu mulki aka je kotu kila ma dauki lauya ya bayar da cin hanci dan a tabbatar da haƙƙin wani akan sa mai irin wannan a kansa ne wannan aya ta suka kun ga maganar Abdullah dan Abbas wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada hoton abinda ayar take haskawa sai ya zanto kamar yau ne abin yake faruwa to da haka dukkan wanda yaje bada cin hanci da a kwashi haƙƙin wani a bashi dukkan wanda yaje bada cin hanci da mai mulki dan ya ci gaba da danne dukiyar wani da ke wurin sa dan mai hukunci yayi hukunci an wayi gari sakamako ya nuna a kotu cewa kai kake da gaskiya alhalin baka da ita wannan abin bai nuna in kaci halal ba hukuncin mai hukunci la yughayyiru halalan wala yuharrimu halala لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما hukuncin mai hukunci bai isa ya haramta abin da da halal ne ko ya halatta abin da da haram ne a zahiri ne kawai ya baka gaskiya idan an je kiyama za a saki warware hukuncin kuma a kama ka da laifi da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da aka karba daga Ummu Salama Allah shi kare da a gare ta manzon Allah ya ce innakum taktasimuna ilayya yaso da dama kukan yi musu kukan yi husuma ku zo wurina wane ya ce na bin wane bashi wane ya ce ƙarya ne baya bi na wala'alla ba'dakum alhanu bihujjatihi min ba'd mai yiwa daya yafi gwaninta wajen bayyana hujjarsa sama da dayan yafi gwaninta wajen bayyana hujja amma ba dan yana da hujjar ba yana da baki raurau idan an je kotu amma ba ya da gaskiya wancan ko mai gaskiya ba ya da baki kila ba gidaje ne kila ba wayayye bane kila bai karatu ba wannan kuma wayayye ne dan binni ne ya iya sassarrafa magana sai ya dai amfani da kitsa magana manzon Allah ya ce faman qadaytu lahu bihaqqi akhihi duk wanda dauki haƙƙin dan uwansa na bashi kawai dan naji dadin bakin sa shi dan uwan ya kasa magana bai kuma kawo shaida ba balan sana a tabbatar masa da haƙƙin sa to duk wanda bashi haƙƙin dan uwansa bi qawlihi kawai dan dadin zancen sa fa innama aqta lahu qita'atan minan nar ya tabbatar wani yanki na nauta na balgato na bashi ya rige nashi ne ya karba ya ci ko kuma ya karba ma'ana manzan Allah bai san gaibi ba kin dan haka za a zo wajen sa mutane suna musu da juna daya mai gaskiya amma ba ya da baki daya mara gaskiya amma yana da baki ina hujja ba wanda yake da shaida akan abin da yake da'awa ko abin da yake kore kaga anan gurin wanda yafi iya bayyana dalilin sa shi za a dauka mai gaskiya dan haka manzan Allah ya ce idan na dauki haƙƙin dan uwanka na baka ka ko san baka cancanta ba kawai dan dadin bakin ka wancan kuma ya kasa yin magana to ka tabbatar wuta na baka ya rige naka karba ka ci ko ka karkata ina fata an fahimta ibnu kasir lokacin da ya kawo wannan aya ya kawo wannan hadisi sai ya ce fa dallat hadhihi al-ayatu wa hadha al-hadith ala anna hukm al-hakim la yughayyir al-shay'a fi nafs al-amr hukuncin mai hukunci bai sai canje wani abu wanda yake na hakikanin al-amr dan mai hukunci ya yi san rai dan mai hukunci ya karbi cin hanci da ya faɗa abin da yake ba daidai ba shikenan abin ya canje ba gaskiya tana nan sunanta gaskiya ƙarya tana nan sunanta ƙarya duk tantin da aka wa ƙarya ba za ta zama gaskiya ba duk yadda aka kushe gaskiya kuma ba za ta zama ƙarya ba kiyama sai a zo a saki duk yadda aka wa gaskiya kushe ba za ta zama ƙarya ba dan haka kiyama sai a zo a saki bayani billahi billahi diki diki fa la yuhillu fi nafsi al-amri haraman huwa haram wa la yuharrimu halalan huwa halal wa innama huwa munzamun fi adh-dhahiri fa in tabaqa fi nafsi al-amri fa zaka wa illa فللحاكم اجره وعلى المختال بذره ابن كثير يتي دان هكا غاسكيا تانا نان سننتا غاسكيا با ابين دزي تانجاتا حكمين مي حكمتي داي ايدان يا داتي دا غاسكيا تو شيكنان ان سام يدا يكي سو ايدان باي داتي دا غاسكيا با ياي تسكوري تو شي دي حكمتين ينا نان اورين الله يدا يكي ا متسين سنا غاسكيا دان هكا ايدان ياي كسكوري بيسا غا رشين سني كو بيسا غا بياني دا كاي نا باكي sai ya tabbatar ma da gaskiya yace fa lil hakim ajruhu mai hukunci yana da lada tunda ijtihadi yayi kai ne kai dadin baki dauka kana da gaskiya dan haka ya tabbatar ma ba san raye ba wa alal muhtali mujru shi ko wani da ya dabara yayi dadin baki rarrawa zunubi yana nan akan su gobe kiyama kina fatan yanzu dai ma'anar ayat ta fito fili ta hanyar waɗannan asar da wannan hadisi da wancan asar na Abdullahi dan Abbas sai ayat ta gaba sai Allah shi ne
yas'alunaka 'anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون
رواية تثبتها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم دقاء البراء ابن عازب الله سكاله الداء قليش يسي متانا مدينة سنكسا سي أداء إذا سنجي أي كم هجنا سنجاهلية سنداء جدا سوتم بايا سكا جدا تقوفا سيأي مسا وتسابور قوفا تبايا جدا يسبوك haka suka tanfa haka al'ada su tuna musu ko gargajiyar su ko mun gani iyaye da kakanni suna yi haka suka yi suka yi mutum ba zai shiga ta kofa ba waje ko dai ya ketsuro ta bayan katanga a sa masa wani tsani ya ketsura ya shiga gida ba zai shiga ta kofa ba ko ai masa wata sabuwar kofa ya shigo haka suka riga yi sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan magance wannan matsala ta su, yace yas'alunaka anil ahilla, suna tambayar ka dangane da al ahilla, wato jiraziran wata, jinjirin wata. Al ahilla jam'i ne na hilal, al ahilla ala wazn af'ila ne sai aka sanja masa fasali. Kun ka ce da su hiya mawaqitu linnas, su watanni Ubangiji ta'ala ya sanya su ne dan tantance lokuta ga mutane, wal hajji da kuma tantance lokacin aiki. Akwai wani asar din da wanda aka karbo daga Abu Aliya, ɗaya daga cikin tabi'ai, cikin masu tafsirin mutanen Madina, Abu Aliya Ar-Rayahi, Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirinsa. Yace abin da ya iso gare mu mu tabi'ai daga wajen malaman mu sahabbai, an samu waɗansu ne suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai, suke cewa da shi me yasa jinjirin wata idan ya fito sai ka ganshi siriri lokacin da yake sabon fitowa, sannan kuma yana ƙara kwanaki, yana ƙara girma, yana ƙara kwanaki, yana ƙara girma har ya je daren 14, ya kai makwarar girman su kenan. Daga nan kuma sai ya rinka raguwa har ya koma kankani kamar yadda ya fito a farkon lokacin fitowarsa. Suka tambaye manzo Allah, me yasa haka take faruwa? Da Allah ya tashi bashi amsa, sai aka yi musu uslubul hakim. Uslubul hakim ka tambaye wani abu sai a baka wata amsa daban, dan abin da ka tambaya baya da amfani, sai a faɗa ma abin da yake da amfani. Shine yas'alunaka, suna tambayar ka anil ahilla, dangane da jiragiran wata, me yasa idan sun fito suna yan ƙanana, daga baya kuma su girma, kuma daga baya su koma yan ƙanana? Sai Allah ya ce kul ka ce da su hiya, su watanni da kuke gani din nan, fitowarsu da ƙarewar kowane wata, mawaqitu linnasi, lokuta ne aka sa dan amfanin mutane, dan ta hanyar kirgen wata ne za a gane yau wane watansa hudu da haihuwa, wane watansa biyar, wane watansa shida, wane wata 12 shekara kenan, yau wane dan shekara 7 ne ko dan shekara 8 ko dan shekara 40, ba dan watanni ba za a gane wannan. Ta hanyar watanni ne za ku yi yarjejeniya ta bashi, ga bashi na baka naira kaza bisa ga cewa za ka biya ni nan da kaza ga watan kaza, 15 ga watan Shawwal ko 25 ga watan Zulqa'ida ko Al-Muharram ko Rajab ko wani wata makamancin haka. Mawaqitu linnasi, cikin ma'amaloli na mutane, da abin da ya shafi ibada, da abin da ya shafi mu'amala, duk an sanya muku wannan. Ta hanyar fitowar wata ne, mace idan mijinta wato ya mutu, za a ce ta yi wata hudu da kwana 10, yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10, wata hudu da kwana 10. Kaga in ba dan fitowar wata din ba, da ba za a gane yau wata hudu da kwana 10 ba, domin ta hanyar haka ne ake gane lissafin kwanaki, har a je ga wata kuma a san me akai, har a je ga shekaru. Mawaqitu linnasi kenan. Wal hajji, kuma ta hanyar watanni ne ake gane lokutan aikin haji, tunda za mu karanta a can gaba, al hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Ta hanyar fitowar wata ne ake gane haka, ta hanyar fitowar wata ne za a gane to wanda din nan da mijinta ya suke ta, gashi ko tana yarinya karama bata fara al'ada ba, ko kuma a ta kai shekarun da ta daina al'ada, yanzu watan ta uku shikenan ta kammala idda kenan. An gane ku? Wallahi ya isna min al-maqid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidna. Dukkan su kaga wata uku, in ba dan fitowar wata biyar zaka ga lissa wata uku. Shi ne a madadin ku safa na cewa me yasa ya zama karami, daga baya ya zama babba, daga baya ya zama karami, ku gane hikimar da ta sa aka samu kotanni shi ne wannan. Me yasa ya zama karami, me yasa ya zama babba, kai me yasa ka zama karami, me yasa kai ma ka zama babba, ko me yasa daga baya sai kai rauni? A wannan sunnatullahi ta'ala fil hayati, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-'alimul qadir. Ba ga bane ba, kowa da dan dankani ne, yana cikin rauni sai zo yayi karfi, daga baya sai koma rauni, shi ma wata haka ne, lidilala ala annahu khalqun min khalqillah la yastahiqqu al-ibada, dan a fahimci cewa halitta ne cikin halittun Allah. Yata'assar bi murur al-ayyam wal layali, yakan tasirantu ta hanyar wucewar yau da gobe. To tunda ko haka ne, ashe bai cancanta ya zama abin bauta ba ga waɗanda suke bautata masa? Ina fatan kun fahimta. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, sai kuma yace wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyut min zuhuriha, amsa dangane da wancan abin da ya faru na hadisin Bara ibn Azib wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, da da mutanen Madina in sun dawo daga aikin haji ba sa shiga gida ta kofa sai su shiga ta baya, sai Allah ya ce wa laysa al-birru, ba ya daga cikin aikin da'a bi an ta'tu al-buyut min zuhuriha, ku ce za ku zo wa gidaje ta bayan gida, walakin albirra man ittaka, in kuna san aikin da'a a samu wanda yayi takawa. to wannan shine aikin da'a. Wannan ku an riga an yi bayani tun a ayar da muka karanta shekarun jiya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabn al sabili wasailina wa tibriqadi wa qama salata wa ata al zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa wad darra wa hina al ba'sa أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سواء ولكن البر من آمن هر أكثر أولئك هم المتقون أنا أجملة ولكن البر من اتقى بسيطة كما سنبه أنا أقول أدن كله أسن قولن أولواري ما أنا سند أني بياني سأبايا كما سأني بياني أنا أقول بياس وميبه ولكن البر من اتقى كبر أني رفار لنك رأى بن ديوسي بايا وأتوا البيوت من أبوابها ku lunka shigowa gida ta kofa, kar ku biyowa gida ta bayan gida. Yau biyowa ta bayan gida kan akwai gaskiya a ciki, in dai akwai gaskiya ba sai ka shigo ta kofa ba. Wa aslu buyuta min abwabi, ku shigowa gidaje ta kofofinsu. Wattaqullah, ku tsorace Allah subhanahu wa ta'ala wajen min abin da yake dabarin abin da yake kar ku yi. La'allakum tuflihun, dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta. Idan muka lura wajen laysal birru bi an ta'atul buyuta, kaga laysa dai fi'il madh naqis, wanda albirru ya zama shine ismu laysa. An ta'atu albiyuta da za a ce, amma sai aka kara ba amfanin badin tawkidi da a cikin zance, kun kun ga irin wannan tarkibin. Dan zaka iya cewa laysa zaidun qa'iman, sai kuma ka ce laysa zaidun biqa'imin, wannan ya fi karfin ma'ana saboda wannan badin. Laysa albirru an ta'atu albiyuta min zuhuriha, inda an ce haka ma larabcin yayi. Amma walaysa albirru bi an ta'atu albuyut, karfin ma'ana yake nuna duk inda ko ga wannan tarkibin ku dauka kaida ce karfin ma'ana yake nuna wa. Sai Allah ce
wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُيَّاكِ دَنْ سَبُودَ يَاكَ كَلْمَرْ اللَّهَ أَبَنْ كَسَى دَنْ سَبُودَ كُلَجِي يَوَنْ أَدَدٍ مَا سُبَرْنَا ku yawaita adadi na masu ayyukan da'a, ku rage zalunci don ku yaɗa adalci a ban ƙasa. Manufar yaƙi na musulunci, manufar jihadi na musulunci ba wai kawai don a karkashe kafirai ba ne ba, ya zanto cewa musuluncin ba ƙaruwa ba, a'a so ake a faɗaɗa daular musulunci. Adadin masu la ilaha illallah ya yawaita, adadin masu adalci ya yawaita, a rage yawan kafirai, a rage yawan azzalumai. Shi yasa manufar ba wai kisan su bane manufar, dan da manufar shine kisan su, da sai a ce a yake su ba sai an musu wa'azi ba, amma sai ya kasance sai an yi wa'azi, sai an fadakar, sai an yi kaza, sannan in sun kine maganar yaki take zuwa. Ina fata an fahimta. Wa qatilu fi sabilillahi, ku yi yaki dan ɗaukaka kalmar Allah, ba dan zalunci ba, ba dan fadada daular kasar ku ba, ba dan kare kabila ba, ba dan kare wani yare ba, ba dan ɗaukaka wata tuta ba wadda ba tutar musulunci ba. Wa za ku yaka? Allazina yuqatilunakum, waɗanda suke yakar ku. To menene ma'anar waɗanda suke yakar ku? Anan waɗansu malamai sai suka ce wannan aya mansuha ce, domin ayar tana magana akan mu yaƙi waɗanda suke yakar mu ne kadai. Waɗanda ba sa yakar mu fa ba za mu yaƙe su ba. Amma ga can suratu Tauba tana cewa wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kuma tana cewa fa idan salakha al-ashhurul hurum faqatilul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhuuhum wahsuruuhum waq'udu lahum kulla marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. waɗancan ayoyi sun nuna a yaƙi kowa da kowa, sawa'un ya yaƙe mu ko bai yaƙe mu ba, wannan kuma ɗin da suke yaƙar ku. Shi yasa sai waɗansu malamai suka ce wannan ɗin an shafe ta. Waye shafe ta? Ita waccan ta faizan salakal ashhurul hurum fakatun lil musulmin haythu wajadtum, cewa ku yaƙe su duk inda kuka same su, sawa'un sun yaƙe ku ba su yaƙe ku ba, suka ce ta shafe ta. Waɗansu malamai suka ce a'a, wannan aya tana na hukuncin da ba shafaffiya ba ce ba, amma ya rige na a fahimci ma'anarta. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku. Sai waɗansu suka ce ma'anarta shi ne zabura suwa, ma'ana kamar ana so a ce da ku ne ai kafirai su suka fara yaƙar ku, suka kore ku daga Makka, suka tilasta ku zuwa hijira Madina. Irin waɗanda haka ɗabi'arsu take, to ya kamata ku yaƙe su. Kamar ana tunatar da ku cewa yaƙinsu da kuke yi ba zalunci ba ne, mayar da martani ne, don su ne suka fara yaƙar ku. Ka'idar su yi adawa da ku, su cutar da ku, ko su tsokane ku, ko su nemi faɗa da ku, lokacin da ku kuke yi ramuwa kuke, ba azzalumi ba ne, don ɗabi'arsu ne su yaƙe ku, ba sa ƙaunar ku. Ko alama la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma, ba sa saurara wa mummuni, ba sa kiyaye masa dangantaka ta jini, ba sa kiyaye masa martaba ta alƙawari. Wai dan kun yi alƙawari da su cewa wai za su tsagaita wata daki, wai ba za su cuce ka ba, ƙarya suke, haka Allah ya ce. Iyakacin tabaka in dai kafire ne. Wai su yi alƙawari da kai ba za su cuce ka ba tun da gidanku ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, ƙarya suke, sai dai in ba su samu dama ba. In ko har sun samu dama to za ku ji ciki. In ya tabuku ya kunu da kuma a'da'a, wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Wa waddu law takfuru, su ne kullum za su tsokane ku, da in banda tsokana, in banda rashin mutunci, in banda neman kar a zauna lafiya, in banda neman kaza, in banda neman kaza. Mai daina a cikin watan Ramadan mai alfarma, shikenan gwamnatin tarayya ta yadda a zo a gaito, a zo a zaɓi sauran da kyau a Najeriya. Ba su mutunci ba ne wannan? Wani ɗan uwa ya bugo mun waya sai rai a face, yace ya karanta a jaridar Zidde ta ranar Asabar, wani arne ya ɗauki hoton mata da suka fara zuwa daga ko'ina na duniya, waɗanda za su yi gasa ta zaɓen sirrin da kyau, ya buga su, yake cewa to kun ga kyawawan matan da musulmai suke mana baƙin ciki kar mu gani a Najeriya. Ni ko ina ba da tabbas ɗin cewa ko annabinsu ya fito daga kabari in ya bi waɗanda sai ya sha'awa su. Don girman Allah, wannan ba tsokanan faɗa ba ce ba? Ba neman kar a zauna lafiya ba ne ba? Ba su mutunci ba ne ba wannan? Yanzu ina amfanin ma'aikatan tsaro in ba a kama wancan ba? Ya yi rubutu a cikin jarida irin wannan, jaridar da ba wai a Najeriya ba kadai, intanet take shiga ko ina a yaɗa ta a duniya. To amma dukkan waɗannan, inda musulmi ya yi rabin wannan, sai a ce musulmi ba su zama lafiya. In musulmi ya kwata na wannan abin, sai a ce musulmi ba su zama lafiya. Duk rikicin da aka taɓa yi a Najeriya, wani guda ɗaya ne wanda musulmi suka fara tsokanan wanda ba musulmi ba? Babu guda ɗaya ne. Duk waɗanda suka zalunci mutane, ko a tafa a ƙwale, ko a zangon katar, ba duk an kama su ba, ba duk an yi hukunci ba, wa aka zartarwa da hukunci ko mutum ɗaya? Bindigar wa aka kwace, ko bulli ɗin wa aka kwace? Babu ko guda ɗaya. To amma wannan in har sun suna da laifi, kuma mana da namu laifin. Yanzu mu musulmai ba mu da ƙimar da shugabanninmu za su tashi su je su ga ubansu, su je su ce in dai kai kana son tazarce, kuma har kana son ƙuri'ar mu, kuma ka yarda mu ɗan Najeriya ne, ba za a yi wannan abin ba a Najeriya gaba ɗaya. Don mu musulmi muna da ƴanci, yin sa cin mutuncinmu ne, ba a yi respectin ɗin filin ɗinmu ba. To amma wa ya je? Ba wani sarki da ya je, ba wani gwamna da ya je, ba wani minista da ya je, ba wani malami da ya je. Kuma wallahi sarakuna uku kaɗai daga cikin sarakunan arewa manya-manya, saboda ƙimarsu, saboda darajarsu, saboda albarka da ya baiwa gidajensu tuntuni, wallahi su uku kaɗai in suka tashi suka je suka cewa Obasanjo a janye wannan, wallahi za a janye. Haka malamanmu akwai manya-manya da ake girmama su, ake ganin su da ƙima, a wani lokacin ake jin tsoron su, zuma da yadda ake jin tsoron Allah, su tashi su je su ce suna neman appointment za su ga shugaban ƙasa, ba su yadda a yi wannan ba. Yin wannan cin mutuncin mu ne mu musulmai, musamman a cikin wannan wata mai alfarma. Za a yi wata ƙungiyar addini ce, ko taron ƴan jaridu, ka faɗa mu wata ƙungiyar addinin musulunci da ta kira taron ƴan jaridu, ko a matsayi na reshen jihar Borno ta ƙalubalanci wannan abin, a buga Aziz Day, a buga a Weekly Trust, a buga da a Daily Trust, a buga a dukkan wata jarida mai fitowa, a ga muryar musulmi cewa bai yadda ba. Waye لقد أسمعت لو نادي تحية ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفقت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لقد أسمعت لو نادي تحية دا ميري فكرة دا يا أنسى amma tun da kai kira wanda ba mai rai ba sai an sa maka ba. Da a cikin wuta kai busa, da wuta ta tashi, amma busa kake cikin toka, da haka wuta ba za ta tashi.
Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin.
Ma'ana ayar tana zabarar da wanda ya maka kai masa. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, wannan mataki na biyu ne na jihadi, domin saboda nauyin jihadi ba a shar'anta shi ba karo ɗaya lokaci guda, sai aka bi mataki mataki. Mataki na farko, udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah. Allah madaukakin sarki ce an yi izini ga waɗanda aka zalunta cewa fa an zalunce su, an yi izini a gare su su tashi kare kawunan su. Kaga nan izini aka yi, ba ce ba ku yaki sai aka ce an yi izini, da ana hana ku amma yanzu an yi izini. Mataki na farko kenan na jihadi. Sai mataki na biyu, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. In kun tashi a kakar ku yaki kowa sai wanda yake yakar ku, wanda bai yake ku ba ku kyale shi. Sai aka zo mataki na uku na ƙarshe, fa idan salaka al-ashhurul hurum fa qatilu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qawdu lahum kulla masat. Sai mun to mataki na ƙarshe na shar'anta jihadi kenan. Cewa ya zama wajibi. Tare da an ce ku yaki wanda suke yakar ku, sai Allah ce wa la ta'tadu. Ina san dukkan musulmi mai adalci, wanda ma ba musulmi ba wanda yake da adalci ya kalli nassoshin da zamu karanta yanzu, aya ta Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah, ya ta cewa menene ta'addanci a cikin musulunci. Allah ce wala ta'tadu, kar ku ketare iyaka. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah baya son masu ketare iyaka. Sawan a cikin arna suke, a cikin musulmai suke, in dai ɗin ta'adda ne Allah baya son su. Sai manzon Allah ya fassara mana su wane ne masu yin ta'addanci a cikin jihadi. Wanda ya je ya kashe mace a cikin ana yakin musulunci, ko da arni ya ce ya kashe ta inda mace ce ya yi ta'addanci, wanda ya kashe tsoho ya yi ta'addanci, wanda ya kashe yaro karami wanda bai balaga ba ya yi ta'addanci, wanda bayan ya kashe gawa sai ya kacancana ta ya yi ta'addanci. Duk a ladabban mu na jihadin musulunci waɗannan ababen an haramta mana. To me ne ta'addanci a ce? Me ya ta'addanci a cikin musulunci da kullum sai ya ce wa musulmi dan ta'adda? Gashi Allah ce wala ta'tadu. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga Abdullah dan Umar, yace wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'd maghazi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya je yaki, an gwarza yake tsakanin musulmai da kafirai, bayan wutar yake, bayan ƙurar yake ta lafa, sai aka ga wata mace wadda ba musulma ba, matacciya. Manzo aka je aka faɗa manzo Allah, gaba an kashe wata mace. Abdullah dan Umar yace fanaha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an katli nisa'i wasibiyan. Tun daga nan manzo Allah ce kar a sake kashe mace a wajen yaki, kar a sake kashe yara a wajen yaki. Ka duba wani musulmi, wani addini ne kare yancin mace kenan. Wannan matar da manzo Allah ce kar a kashe ta, musulma ce ko arniya ce, amma manzo Allah ce kar a kashe ta. To ina ga musulma haka sai yancin mata kenan. Kudin sun wasu kuma yancin mata suna surutse da bai gashi dai. Kafin a zo a ce ga asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya, manzo Allah sai kar a kashe yaro. Wannan hadisin kuma da cikin Bukhari. Wannan hadisin ya zo cikin Muslim daga Buraida, manzo Allah ce uhzu bismillahi fi sabilillahi. In za ku tafi yaƙi, ku tafi da sunan Allah, kuna masu neman taimako da sunan Allah, kuna masu roƙon Allah tare da yin tawassuli da sunansa. Fi sabilillahi, kuma ku yaƙin dan Allah, ba dan kawuninku, ba dan kuɗi ba, ba dan ganima ba. Faqtulu man kafara billahi, ku yaƙi wanda ya kafirce wa Allah. Ughzu, ku yaƙi. Wala taghullu, kar ku saci dukiyar ganima kafin a raba. Wala tadbiru, kar ku yaudari abokin adawa. Ku ce zo 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 a tsagaita wutar yaƙi, a yi yarjejeniya, nan da wata biyar ba za mu ƙare yaƙan juna ba. Ya take bayan wata biyu da wanda yarjejeniya ku je ku yaƙi shi, manzo Allah ce kar ku yi haka. Wanda duk yayi haka sai an daga masa tutar ranar tashin kiyama, dan manzo Allah ce li kulli ghadrin liwa'un yawmul qiyama wa yuqali hadhihi ghadratu fulan. Sai an daga masa tutar tashi a ce ga kowane mai yaudari, manzo Allah ce yana da tutar da za a daga masa ita, kowa ya gaishe. Amfanin daga masa tuta dan kowa, duk wanda ya ga tuta ya zo sai ya ga waye a gargashin tutar, sai a ga mai yaudari ne wani gashi na gargashin tutar. Ko da ku waɗanda ba musulmi ba kai yaudara, ko da krista kai yaudara, ko da yahudu kai yaudara, ko da ga majusi kai yaudara. لكل جابر اللواء يوم القيامة ولا تمثلوا كركسي زاكو كسانتا نقاوة wala taqtulu walida, kar ku kashe yaro karami, shine ma'anar wala taqtulu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Ubangiji ta'ala baya san ɗan ta'adda. Abdullahi da Abu ce ma'anar wala taqtulu ay la taqtulu an-nisaa was-sibyana was-shaykh al-kabir wala man alqa as-salama wa kaffa yadahu. Kar ku ce za ku yaki mata, kar ku ce za ku yaki yara, kar ku ce za ku yaki dattije wanda su manyanta. Haka dukkan mutumin da ya nemi sulhu ana cikin yaki sai ya daga hannu ya ce yayi farada, kar ku yake shi. Wa kaffa yadahu, ya kame hannunsa da yake ku ba. Fa idza fa'altum faqad itadaytu, yan har kuka yi kowane ɗaya daga cikin wannan to kun yi ta'addanci. Wato kenan kaga fahimtar musulunci ta hanyar ayoyi da hadisan manzon Allah shine hakikalin da ake bukata, ba fahimtar musulunci ta hanyar kuskuren wani musulmi ba. Da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba, in suna son su yi wa musulunci hukunci da cewa nagartaccen addini ne ko ba nagartacce ba ne, sai su kalli aikin wani musulmi guda ɗaya, in ya yi kuskure su jingina wa musulunci. Kaga wannan kuma ba daidai ba ne, ba adalci ba ne ba. Sai ka kalli littafinsa da ya yi imani da shi shi musulmin, littafinsa ya goyi bayan kuskurensa. In sata ya maka, Qur'ani ya goyi bayan sata. In yaudara ka yi, Qur'ani da hadisi sun goyi bayan yaudara. In ha'inci ya maka, Qur'ani da hadisi sun goyi bayan ha'inci. Dukkan abin da ya maka na ba daidai ba, sai ka duba a koyarwar littafinsa shi musulmin nan da ya imani da shi yaya abin yake. To da shi ne sai ka hukunci kan addinin. Amma kar ya zanto aikin wani musulmi guda ɗaya ya hana ka furta kalmar shahada, da an ce ka za ka ce musulmin ma ga yadda yake. Ma'ana dan ya zama rufari fa, littafin fa, koyarwar fa, Qur'anin fa, hadisin fa. Dan kuma in za a yi muku hukunci da wannan abubuwa da dama da kuke a matsayinku na wanda ba musulmi ba, ina inda aka faɗa cikin littafin ku cewa ku yi? Ku kawo aya guda ɗaya a cikin littafin ku da kuke littafi mai tsarki da ta yi izinin a yi zina ko a sha giya? Ko ɗaya babu? Ku kawo littafi aya guda ɗaya a cikin littafin ku da ta ce mace ta tafi tsirara? Ko ɗaya babu? To shikenan kuma wannan sai wani ya zagi littafin ku cewa ya bada izini a yi zina, ya bada izini a sha giya, ya bada izini a yi kaza? In yi haka ya zaku ce kuma bai muku adalci ba. To dan me ku za ku zagi musulunci saboda aktin ɗin wani musulmi wanda yake ya yi ba daidai ba? Ina fatan kuna fahimta. Kuma da yawa irin waɗannan bayanai yana da kyau musulmi mu rinka fahimtar su lokacin da ake karatu. Dan mutum yakan samu kansa a cikin matsatsi wanda yake aiki, sawa'un yana aikin ɗan sanda ko yana aikin soja ko wata babban ma'aikata a gwamnatin tarayya, gashi musulmi, sai waɗanda ba musulmi ba su sa shi a matsatsi su tuhumce shi, yana ƙoƙarin ya kare kansa ya kasa saboda baya zuwa makaranta. Ya yi ta ƙoƙari, sai kullum su mayar da shi shi a matsayin mai bada mai kare kai ne, baya iya kai hari. Sai a ce kun yi kaza kun yi kaza, sai zo tambaye mallam wa an ce fa addinin ya yi kaza ya kaza, me ya bayani? Sai mallam ya faɗa masa, in ya ji ya bada ansa wannan gobe sai su jefa masa wuta, kuma sai ya ji ya koma ya tambaye mallam kenan, ba ya da abin da zai kare kansa. A madadin ya kai hari sai a mayar da shi ya zama mai mai kare kai. Daga lokacin da soja zan to kare kai yake ba hari yake kaiwa ba, an gama cin sa da yaji. To saboda haka halartar makaranta za ta samu fahimci waɗannan nasoshi, musamman a daidai wannan lokaci da ake yaɗa zargi da tuhuma ga musulunci da musulmai, don mu ga ina ne inda za mu ce eh ga abin da musulunci ya ce, ina ne ka sauri ɗinsu musulmi ya ce eh waɗannan duk da musulmi ne amma wuri kaza sun yi kuskure abin da suka yi ya saɓa koyarwar Qur'ani ko ya saɓa koyarwar hadisi. Wannan ko baya sa a hukunta addinin gaba ɗaya da laifin wani mutum guda ɗaya ko biyu ko uku wanda suke dangantuwa zuwa ga addini. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم كياكيس بإنك كساميس وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كوريس كفتد سودة جدا جنس إلي يد سوماس كفتد كودة جدا جنس والفتنة أشد من القتل والفتنة كافر سيدة سكي كي أشد من القتل سينين أبو مفي سنني سمر كسا. In kun yake su sa iya tuhumar ku cewa kun karkashe su, amma kar su manta in har kisa laifi ne kafir cewa Allah ko ya fi kisa zama laifi. Saboda haka abin da ya halatta a yake su shine kafircin da suka yi, inda sun furta kalmar shahada da ba a yake su shine ma'anar wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram, kada ku yake su a wurin masallaci mai alfarma na cikin garin Makka hatta yuqatilukum fihi, har sai in sun yake ku a cikin sa. Wato wannan aya tana nuna haramcin yin yaki a cikin garin Makka sai fa in kafare sun fara yakar ku. Fa in qatalukum faqatuluhum, in har suka fara yakar ku duba da cewa ko an hana ku yaki a wurin sai suka ce bari su ribaci wannan damar su yake ku to kuma fa tatulu kazalika jazaul kafirin kamar haka ne hukuncin kafiri yake fa inin tahau in suka daina abin da suke na kafirci suka daina abin da suke na cin zali suka daina abin da suke na tsokanar fada fa inna allaha ghafur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne dangane da abin da suka yi baya ubangiji ta'ala mai jin kai ne ko kuma ba za ku yarda su ba sai Allah shi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
وقاتلوهم كويكيسوا حتى لا تكون فتنة حرية زنتوا بأسهم في سنة بابا انقصر أبين دا اكي نبيل فتنة أسكن وانا آير كافر ku yake su har yanzu ba a samu kafirci ba a bankasa ya zanto tsantsar tauhidi ake a bankasa har yanzu ba a samu zalunci ba bi kulli nau'in min anwa'ihi bi kulli shaklin min ashkalihi ya zanto adalci kadai ake a bankasa hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah addini gaba daya ya zanto na Allah ne fa in intahu in suka daina ya tarku to fala udwana sa'ilan nan babu ketare iyaka kuma akan kowa fa in intahu in suka yi kalmar shahada ko suka daina ya tarku fala udwala to babu ta'addanci akan kowa babu wanda za a ketare wa iyaka illa alal zalimin sai azzalimi ma'ana kar mutum ya dauka cewa kuma dan yayi kalmar shahada ya shigo musulunci duk da an hana ayake shi a zubar da jinin sa to fa kuma idan ya shigo musulunci akwai ladabba da zai lazance su domin idan yayi wani ta'addanci ya kashe shi ma za a kashe shi dan shine fa ininta fa la udwana kuma ba za a saki ketarewa mutum iyaka ba in ya shigo musulunci illa alal zalimin sai fa yin azzalimi in ya dauki dukiyar wani to shi ma za a kire masa hannun shi in yayi fashi da makami za a yanke hannun dama da kafar hagu ko a kashe shi ko ai kaza kamar yadda ayatai bayani cikin suratul maida shine fala udwana illa ala zalimin sai Allah shi
ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurmatu qisas ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
وبنجد يتي الشهر الحرام بالشهر الحرام وتامع الفرما أئي راموا بشي دا وتامع الفرما وانسى an haramta wa musulmi yaki a cikin waɗansu watanni sanannu waɗannan watanni sunan zulqa'ida da zulhijja da almuharram sai kuma watan rajab to wani lokaci kafirai suka ce bari tunda an hana su yaki a waɗannan watannin bari mu je mu kai musu hari mu yake su sai ubangiji ta'ala ya ce ash-shahrul haramu bish-shahril harami duk wanda ya ce zai ketare muku alfarma cikin wata mai alfarma to kuma sai ku rama a cikin wata mai alfarma da wal hurumatu qisas a cikin watanni akwai kisafi akwai ramuwa don da su sun ƙetaro iyakar ku a cikin wata mai alfarma kuma ku tsallaka tasu iyakar in ba haka ba sai su riba sai ku duk shekara watanni uku ko hudu su ta kisan ku don sun san ba za ku ɗauki matakin ramuwa ba amma yanzu su fahimta cewa ku fara kai musu hari ne an hana ku amma in sun kawo ya halatta ku kare kanku ya halatta ku mayar da martani shine ma'ana wal urmatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma tada alaykum wanda duk ya tsallaka muku iyaka kuma ku tsallaka masa iyaka gurgurda yadda ya ketaro ta ku an fahimta ku ma'ana kar ya ce zai ribaci wannan lokaci dan ya zalunce ku dan yi muku ba daidai ba wattaqullaha ku tsorace Allah ta'ala wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah ta'ala ma'al muttaqin yana tare da masu takawa
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
الله كثير دوكيو ينقوا في سبيل الله دومن تيمكام الدين الله دومن يأتى كلمة الله دومن يأتى كلمة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه كرفا كاودن كو زوا ga halaka to me ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka wato jefa kai zuwa ga halaka shine yin ruwa rashin kasa kudi dan ciyar da addinin musulunci gaba domin hadisi ya tabbata daga abi imran Abu Imran al-Tijabi yake cewa kunna bil Qustantiniya wa ala ahli Misr uqbatu bin Amir al-Juhali. Mun kasance a garin Al-Qustantiniya can kasar Romawa ne. A lokacin wanda yake shugaban musulmi ko gwamnatin musulmi a kasar Misra, a kasar Egypt, shine Uqba ibn Amir al-Juhali, sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dai cikin sahabban manzon Allah. Wa ala ahli Syam Fudalah ibn Ubay, sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin kuma wanda yake gwamna a kasar Sham shine Fudala ibn Ubayd, shi ma dai sahabin manzon Allah ne. Yace fa kharaja min al-Madinati saffun azimun min az-zum, sun za da yadda na Constantinople ba shi da ba fita. Yace kawai sai ga wani sahu mai yawa na adadin mayaka cikin Romawa sun fito daga cikin garin wannan, daga wannan birni na Constantinople. Qala, yace wa saffafna saffan azimun min al-muslimina, mu musulmi sai muka yi sahu mai tsawo dan fuskantar su. Lokacin da muka wannan tsawo mai dan fuskantar su, fa hamala rajulun min al-muslimina ala saffir rum, sai wani barde cikin baradan musulmai shi kadai ya fita daga cikin sahu ya kutsa kai cikin Romawa din ne shi kadai, ya kai musu hari, hatta da khalfihim, har ya shiga cikin su, da ya shiga cikin su ya kai farmaki sun makarza ilaina muqbilan, sannan ya juyo kuma ya sake dawowa cikin su. Wasu irin barazan nan da ya a so Kano fada a taho dan abun nan a baiwa sauran kwarin gwiwa kenan. Fasahan nasu, sai mutane suka yi raki da katuwar murya, wa qalu, suka ce subhanallahi alqadi yadihi ila tahluka, suka ce subhanallahi ya jefa kansa halaka, gashi ko Allah ce wala tulqi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku cikin halaka. Yaya mutum daya ya jefa kansa cikin dubban mutane, ai wannan jefa kai ne zuwa ga halaka. Haka suka fahimci ayar su subhanallah alqadi yadihi ila tahluka. فقام ابو ايوب الانصاري في ابو ايوب الانصاري يتاشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, فقال يتي ايها الناس يا قوم متاني انكم تتاولون هذه الايه على هذا التاويل, ina jin ku yaso da dama kuna fassara wannan aya a irin wannan fassara. Wa inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'ashara al-ansari, ita ko wannan aya mu mutanen Madina mu aka saukar da ita akan mu. Inna lamma a'azza Allahu dinahu wa kathara nasrihi, ko wa kathara nasrihi, lokacin da Ubangiji ta'ala ya daukaka addinin sa, ya yawaita masu taimakon addinin, kunna sai muka ci fima bainana a tsakankanin mu, ba'dina li ba'din, sashi na magana da sashi mu dan Madina, wanda muka kashe kudi muka taimaki musulunci, sai muka je muka yi meeting muka yi magana sirran, muka gana a juna a sirrance min rasulullahi manzon Allah bai sani ba, muka ce me inna amwalana qad ba'at, dukiyoyin mu da yawa sun tafi a yakin Badar da yakin Uhud da Ghazwatul Khandaq da wasisi da wasisi, muka ce dukiyoyin mu da yawa. Fa law anna aqamna fiha, yanzu kuma ai ya isa haka, sai mu dakata yanzu mu dan gaggyara abin da ya tafi na dukiyar mu, dan kasuwa yayi, manomi yayi, mu matse bakin aljihu mu daina cewa haka ya isa, mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza, fa aslahna ma ba'a minha, mu tike gurbin da muka rasa na dukiyar mu wanda muka kashe wajen ginin masallaci ko islamiya ko gidan marayu ko jihadi ko yada kalmar Allah, mu zo kuma yanzu mu raye dukiyar dan mu farfado da ita. فانزل الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به, sai Allah ya saukar da wannan aya cikin littafin sa, yana mayar mana da martani dangane da wannan niyyar da muka nufaci. Fa qala yati damu wa anfiqu fi sabilillah, ku ci gaba da ciyar da dukiya dan yada kalmar Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku zuwa ga halaka. Ma'ana ta fito, ma'ana yanzu matsayi bakin aljihu, a ce ana neman taimakon musulunci ka matsayi bakin aljihu, kai me ka jefa kanka zuwa ga halaka. Kana da karfin da zaka bada naira 1000 sai ka bada naira 10, kana da karfin da zaka bada naira 100 ba abin da yake kai ba kamar san ka bayar ba, sai ka zo kana ba mutane da naira 5 canjin goro irin da wannan fadaran nan, ma'ana ka jefa kanka zuwa ga halaka, ka jefa kanka zuwa ga halaka. Wallahi duk mai ikon ya ce da naira 1000 ba tare da ya cuci komai cikin dukiyarsa ba, ya rage ya dawo da ita naira 10 ko naira 20, wallahi tallahi ya cuci kansa. Alqadi yadihi fi tahluka, ya jefa kansa cikin halaka. Gashi waɗannan sun kashe ne da yawa, suka ce bari mu dakata dan mu dan gaggyara, aka ce su ci gaba kar su dakata, kai ko ban kashe komai ba, kai ba kai komai ba, sai a tayar da masallaci mu kasa ginawa, a tayar da islamiya mu kasa ginawa, mu dauki nan mai wa'azi mun tura kan dutsen goza ko kan wani gari ko wani kauye inda zai je karantar da musulmai, inda zai je kira waɗanda ba musulmi zuwa ga musulunci, mun kasa yi. Amma waɗansu ayyuka waɗanda ba su ya kamata ba, sai mai targin gene a kansu, doguwar katanga da wayoyi, wacece wacece, wannan shine abin da ke gabanmu, mota, canjin riga, takalmi, hula, shikenan abin da yake gabanmu kenan. Amma ya za a yi haɗa kalmar Allah wanda ba musulmi bai shiga musulunci? Ya za mu yi musulmin da ya musulunta ya ƙara fahimtar addinin yadda ya dace? Ya za mu kashe dukiyar mu ta wannan hanyar shine sai mu kasa? Mu ba ɗaukar nauyin ɗalibai ba su je su yi karatu, mu ba kaza ba, mu ba kaza ba, mu ba kaza ba, shikenan duk ba mu iya komai. Sai ɗan kaɗan daga cikinmu masu himmar cikinmu, in an samu mutum ɗaya a gari, duk abin da ya taso sai a ce a je wurinsa, duk abin da ya taso a ce a je wurinsa, har a gaji yadda shi ya kasa. Ko kuma adala ƙalli yana da dai hudud na abin da zai iya yi. Yanzu duk abin da ya taso a garin sace a je wajen muka gudu, a je wajen wane ne, a je wajen wane ne, a je wajen Tijjani Balode, a je wajen wane ne. Takaitattu dai mutane waɗanda suke kamar da muka ce ayyamu ma'dudat, wannan rijalun ma'dudat ne ba. Takaitattu haka ana kirga su da yatsan hannu, ba su wuce yatsa ɗaya ba, in sun yawa su kai yatsa ɗaya da rabin yatsa ba, haka bane ba. Duk ina sauran mutane to. To dan saboda haka gaskiya akwai buƙatar taimaka addinin musulunci da bikiyoyin. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahalika. Kowa anan gurin hakkin na kanmu, mu dukkanin wallahi tallahi. Kowa hakkin na kansa. Kar ku taba dauka cewa ana jiran sai mai kudi wane, sai attajiri wane, sai minista wane. Wannan narrin yana kansu da yawa saboda sun fi duk wata ku dauki kudi ku canza samirori, me kike taba bayarwa na musulunci? Ki je ki ga wata wadda take addinin da ba naki ba, a gindin titi tana soya doya da kwai tana sayarwa, a duk sati nawa take kaiwa ɗakin ibada nata don taimakon addinin ta, ki kuma to ku yi kabbara musi. In bai shafe ku bane kuke kabbara, amma in ya shafe ku sai ku shiru. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila taluka wa ahsinu. To ku yi ihsani mana, inna allaha yuhibbul muhsinin, ubangiji ta'ala yana son masu ihsani. Ku yi ihsani don Allah yana son masu ihsani. Inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, Allah yana son masu taqawa, yana tare da su, sannan kuma yana tare da waɗanda suke masu ihsani. Allah ya sa mu cikin masu ihsani.
Wa atimmul hajj wal umrata lillah, fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, تلك عشرة كاملة, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
وأتموا الحج والعمرة لله, وأتموا الحج كتك أيكن هجي wal umrata, kuma ku cika ibadojin da ke cikin umra, lillahi don Allah shi kadai. Kuna masu neman yardarsa, kuna masu neman ladansa, ba don gasa ba, ba don yi wa juna alfahari ba. Imam Ibn Jarir Tabari ya rawaito magana daga Abdullah dan Abbas don fassara wannan aya, yace man ahrama bihajjin aw bi umratin, dukkan wanda ya kulla niyya ta aikin haji ko umra, fa laysa lahu an yuhilla hatta yutimmaha, bai dace a gare shi ba yace zai warware niyyarsa ta umra ko aikin haji bayan yayi ihrami har sai ya cika.
da su ake waɗanda sun riga sun kulla ihrami atimmu alhajja wa atimmu al'umrata liman lillahi, ku cika aikin haji ku cika umra in dai har kun riga kun kulla niyya daga miqati. Yace tamamul hajji yawmun nahr, cika aikin haji ko yana faruwa ne a ranar babbar sallah. Idza rama jamratul aqaba, idan manni yace yaje fi jamratul aqaba wa zara albayta, yaje ziyarci dakin Allah yayi tawafin da ake kira da suna tawaful ifada ko tawaful ziyara ko tawaful rukuni, duk sunayen sa ne. Wanda duk yayi wannan faqad halla min ihramihi, to lokacin ya riga ya warware ihramin sa kenan kullihi gaba dayan sa, zai iya cire ihramin sa ya sa kayan gida kwanaki da za a yi na Mina biyu ko uku ba sa bukatar ihrami, ba dole bane sai ka sa ihrami tunda kai tawaful ifada. Wa tamamul umrati, suka umara kuwa ya za tafa bil baiti, idan mani yace zo ya tawafi da dakin Allah. Wa bis safa wal marwati, yaje ya sa'i tsakanin safa da marwa. Faqad halla, shi kuma ya riga ya warware umararsa, ba abin da zai yi sai ya je ya aski ko ya je ya sai ya riga ya kammala umara. Ina jin game da aikin umara mun yi bayani shekaru biyu da suka wuce cikin suratul fatih, wanda yake son ya ji bayani sai ya je ne wannan kasu cikin suratul fatih. Game da aikin haji na taɓa yin lacca anan masallacin akan aikin haji, lacca uku ne akan aikin haji wadda nake dantsuwa cikin zuciyata gwargwadon dan abin da Allah ya sanar da ni na faɗa game da wannan ibada. Lacca ɗaya anan masallacin, lacca ɗaya a Usman bin Affan a Kano, wata laccar kuma a Bauchi, amma lallai ta nan ɗin nan na fi ji da ita daga nan ta biyunta sai ta Kano ta Usman bin Affan ta ƙarshen su ta Bauchi, dukkansu kuma akan aikin haji. Kaga duk wannan yanzu ba sai mun yi dogon bayani da aikin haji ba, tunda ba fiqhu muke karanta ba, tafsiri muke kawai, za mu dan tsokani kaɗan kaɗan ne cikin ayoyin musu. Wa atimmul hajj wal umrata lillah, ku cika aikin haji kuma ku cika umara domin Allah. Fa in uhsirtum famattaysara minal hadi, fa in uhsirtum, idan an katangance ku famattaysara minal hadi, to sai ku gabatar da abin da ya saukaka na hadaya. Me yake nufi da idan an katangance ku? Kai ne ka dauki ihrami daga miqati, ka sanya kayanka na ihrami, ka riga ka kulla niyyarka ta umara ko aikin haji, ka tafi garin Makka, kafin ka karasa sai aka tsare ka a hanya saboda ana yaki, baka da wata hanya da zaka bi sai wannan wannan kuma ana yaki. To a irin wannan lokaci abin da yake hannunka na hadaya sai ka yanka, sai ka cire ihrami ka dawo gida, za a baka ladan kayan aiki. Shine fa in uhsirtum, idan an tsare ku a hanya saboda yaki bayan kun riga kun dauki ihrami, fa mastaysara min alhadi, to sai ku gabatar da abin da ya sauka na hadaya, sai ku yanka. Rakumi ne ya saukaka a yanka, sa ne a yanka, rago ne a yanka, fa mastaysara min alhadi kenan. To anan gurin wajen abin da zai kare mutane har ya ba su daman yin wannan, malamai sun yi safani, wadansu suka ce idan ana yaki, wadansu suka ce ba sai yaki ba, kowane irin abu ne. Mujahidi yake cewa alhasru alhabsu kullu, duk abin da ya tsare ka a hanya a fatawarsa ko rashin lafiya kai, ka ɗauki ihrami kenan sai rashin lafiya ta kama ka, ba za ka iya ci gaba ba. Ma'ana yanzu kana buƙatar ka dawo gida don jiya, to daga wannan lokaci sai ka yanka dabba a matsayin hadaya, sai ka dawo gida daidai da za a baka ladan kayan aikin ciki. Babban hujjar su ko abin da zai taimaka wannan hadisin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Ummu Aisha Allah shi kare da a gare ta, tace dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ata binti Zubayr, manzon Allah ya je wajen wata mace da ake kira Duba'a binti Zubayr. Fa qala laha, sai yace da ita, la'allaki aradti al-hajja, kamar alaman kin yi niyyar tafi aikin haji bana. Qalat, tace wallahi la ajiduni illa waji'atan, wallahi ba ni da lafiya manzon Allah, inda ina da lafiya kan da nayi niyyar aje aikin haji bana din. Fa qala laha, sai manzon Allah ce da ita, hujji washtariti قولي اللهم محلي حيث حبستني. yace ba komai, dauki niyyar aikin hajjin ki amma ki sanya sharadi, ko baka da lafiya ko kana jin tsoron hanyar baki kila yaki zai rinta bi a hanya, to da ka je ihrami lokacin da ka cire kayan gida ka sa ihrami, sai kai niyyar aikin hajji amma tare da sharadi, shine ma'anar hujji wa shartin, sai ki ce Allahumma, ko sai ka ce Allahumma mahilli haifu habasta, ya Ubangiji gashi na kulla niyyar aikin haji ko umara, amma zan warware ihrami a inda ka kaddara a tsare ni, ta yadda ba zan iya ci gaba ba, imma saboda rashin lafiya, imma saboda yan fashi sun tsare hanya, imma saboda ana faɗa tsakanin waɗansu ƙabilu ko tsakanin wata ƙasa da ƙasa ba hanyar da zan bi in wuce. A nan gurin iyakacin inda shi ne ka tsaya, sai ka warware ihrami sai ka yanka dabba sai ka dawo gida za a baka ladan kamar kai aikin haji ko kamar kai umara. Sai dai in baka taba yin aikin haji ba da lokacin da duk ka samu dama hanya ce clear komai daidai sai ka kuma ka je ka saki aikin haji. In baka samu dama ba kuma shikenan wannan ya riga ya wadatar. Kun fahimci fa'in ufsirtum fa in ufsirtum idan an tsare ku a hanya fa mastaysara min alhadi shikan Abdullah dan Mas'ud ma a fatawarsa ko tafiya kace bayan ka ihrami sai miciji ya harbe ka ya sare ka ta yadda gadafi ya dame ka shikenan sai ka yanka dabba sai ka dawo gida ufsirtum kenan duk kasu da shi Abdullah dan Mas'ud wala tahliku ru'usakum kar ku ce za ku aske kawunan ku hatta ya buluga alhadi mahilla har sai hadaya ta kai wurin yankanta. Ma'ana idan kun je aikin haji kuka yi abinda za ku yi na umara idan kirani ne ko idan tamattu'i ne kuka gabatar da abinda za ku gabatar sannan kuka tafi ko kwana Amina ranar 8 ga wata 9 ga wata kuka yi tsayawan Arfa har yanzu ba za ku cire ihrami ba. Bayan kun yi tsayawan Arfa sai ku taho ku duka kwana a Muzdalifa. Bayan kun kwana a Muzdalifa washe gari da safe sai ku karaso Mina aiki hudu ne akan ku a rannan. Aiki na farko jifa na Jamratul Aqaba, aiki na biyu yanka dabba, aiki na uku yin aski, aiki na hudu tawaful ifada da za ku zo Makka ku yi. So ne ayyukan ranar sallah ga wanda yake aikin hajjin tamattu'i ko kirani. To shi wannan aske kai da za ka yi an fi son ka yi shi ne bayan ka riga ka yanka dabbarka. Shi ne Allah ce wala tahliku ru'usakum kar ku ce za ku aske kawunanku hatta ya buluga alhadi mahilla har sai hadayar da kuka je da ita ta je wurin yankanta an gama yanka sai ku zo ku aske kai. Ina fatan ku fahimta. Amma yin hakan mustahabi ne ba dole bane ba. Wannan ayyuka haka ake son a yi su. Jifa na Jamratul Aqaba sannan aski yanka sannan aski sannan tawaful ifada. Idan da ka zo a madadin ka yasa a jere sai ka gabatar da wani akan wani baka yi laifi ba. Kana zuwa baka yi jifan Jamratul Aqaba ba sai ka je kai aski yayi. Kana zuwa baka yi jifan Jamratul Aqaba ba kai aski ba sai ka je kai yanka sannan ka zo kai jifa ka zo kai aski yayi. Kana zuwa sai ka wuce ka je kai dawafi sannan ka zo kai wannan sauran din yayi. An gane ku? Manzon Allah ya tsaya a wannan rana in ji jagardan Abdullahi. Wannan ya zo ce manzon Allah ni ne naje na yi aski kafin in yanka, manzon Allah ce la haras. Wani ya ce manzon Allah naje na yi yanka kafin in jefi Jamratul Aqaba, manzon Allah ce la haras. Wani ya ce manzon Allah naje na yi tawafi kafin in yi kaza, manzon Allah ce la haras. Ba abin da za a tambaye shi wanda ana yin shi a wannan ranar ga yadda yake a jere a mustahabi, amma sai mutum ya canja yayi wani kafin wani face sai manzon Allah ce la haras, la haras, la haras. Sallallahu alaihi wasallam. Ashe kun ga nassin ayan nan wala tahliku ru'usakum kar ku aske kawunan ku hatta ya buluga alhadi mahilla, ma'ana ala wajhil istihbab ne ba wujub ne ba har sai hadaya ta je wurin yankanta. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min rasihi, wacan hadaya kenan ga wanda yaji niyyar samatu bi dama zai yi hadaya. Hadaya kuma abin da ya sauka tun daga rago 1 har zuwa rago 10, tun daga rakumi 1 har zuwa 10 har zuwa 100. Manzo Allah da ya aikin haji da yake ya fa kowa kyauta rakumi 100 yanka 60 duye yanka da kansa 40 nan aka karasa a madadin kansa da iyalinsa. Wani attajiri ne ya taba zuwa aikin haji yanka rakumi 100? Wane ne ya zo yanka rakumi 100? Sallallahu alaihi wasallam. Haka kace ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam. Yana kyauta kyautar da mutumin da baya jin tsoron fatara. Baya jin tsoron talauci. Sallallahu alaihi wasallam. Kun ba haka bala kumi 100? Sai ba karaman aiki bane. Haka manzo Allah jin su yayi hadaya da su aikin haji. Mu ko rago guda da kyar. Inda an yi izini mutum bi su ranka rago daya ina jin da mun rika hada kudi muna yin rago daya. To amma ba yi wannan izinin ba, kowa in rago daya ne to kai kadai zaka yin kake. Ba ma saboda an ce fa mastaysara abinda ya sauki min alhadi, ma'ana yayi sauki ba wai abinda ya zama dan kadan ba. A abinda kai in kai mai sauki ne a wurinka baka wahalar da kanka ba. To shine abinda ake nufi. Faman kana minkum maridan, wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya, aw bihi azam min ra'sihi, ko ya kasance akwai wani abu mai cutarwa a kansa, fa fidyatun min siyami, to sai yayi fidya ta hanyar yin azumi, aw sadaqatin, ko ta hanyar yin sadaka, aw nusuk, ko ta hanyar yin yanka. Kun fahimta wannan da kyau? Mutum ne ya je aikin haji, lokacin da zaka je aikin haji ko umara akwai abin da ake kira mahzuratul ihram. Daga cikin mahzuratul ihram ba za ka sanya turare ba. Daga cikin mahzuratul ihram kai namiji ba za ka sa dinkakkun kaya irin wannan ba, da ka je miƙafi ka cire suke nan har sai ka gama. Daga cikin mahzuratul ihram ba za ka rufe kanka ba, ko da hula ko da wani abin da zai rufe kanka dinkakke, ko ba dinkakke ba tsumma ma ka sa a kanka ka rufe shi bai halatta ba. sai dai laimar zaka sa wannan babu laifi. Daga cikin mahzuratul ihram ba za ka yanke farce ba, daga cikin mahzuratul ihram ba za ka yanke wani abin nan a jikinka ba, daga cikin gashi a jikinka ba, daga cikin mahzuratul ihram ba za ka sadu da iyalinka ba, daga cikin mahzuratul ihram ba za ka nemi auren wata ba, ka ce za ka yi zawarci ga kuma kana aikin hajji ko umara sai ka bari sai an gama, ba za a daura ma aure ba, ko kai kana can a nan garin a daura maka aure sai ka gama. Duk wannan suna cikin mahzuratul ihram. To kaga ba za ka yi azumi, ba za ka yi kaza, ba za ka yi kaza ba. To kai kuma ga gashi a kanka, gashi ka dauki niyyar ta aikin hajji ko umara, sai ya kasance kana da amo sani, dole sai an aske kanka. Ko mutum yana da kwarkwata a ka, dole sai an aske kansa. Ko mutum yana da wata matsala a kansa, wanda sai an aske gashi a kansa, kaga ya samu kansa cikin matsala. Shine fa man kana minkum maridan, wanda ya kasance cikin ku mara lafiya, aw bihi adan, ko yana da wani abu min ra'sihi a kansa, ya bukaci ya yi aski saboda wannan abun. To in yayi aski din nan ya zubar da gashi a jikinsa, fa fidyatun min siyami, dole yi fidya. Min siyami, fidyan nan ta azumi, aw sadaqatin, ko sadaka, aw nusuk, ko yanka. Mu leƙa hadisin manzon Allah da Ka'ab bin Ujra. Manzon Allah ya tsaya a Mina, sai ga Ka'ab ibn Ujra, wa ra'suhu yatahafatu qamalan, kansa saboda kwana da kwanaki, ga zafi, ga karancin ruwa, farkwata har tana faduwa da kansa. Fa qala, sai manzo Allah ce, ayuzika hawa muka, farkwata ta dame ka Ka'ab bin Ujra? Qultu na'am, nace wallahi manzo Allah, farkwata ta dame. Qala, sai manzo Allah ce, fa halik ra'saka, je ka aske kanka mana. An gane ku? Qala Ka'ab bin Ujra, sai fa fi nazalat hadhihi al-aya, dan ni wannan ayar ta sauka, fa man kana minkum maridan aw bihi azamin ra'sihi fa bidatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Allah sarki, da aka ce kurkwata akan sa, kowa sai jiya ya zai bar kurkwata akan sa, ashe fallalar a saukar da aya dan saboda shi, ba da wannan kurkwata ba akan sa, da sai Allah ya kaddara saboda shi aka saukar da wannan aya. Gashi kuma har yana alfahari, baya jin kunya da ya ce kurkwata ce akan sa, tunda zai ce ayar dan ni ta sauka saboda ni aka saukar da wannan aya. Fa qala li rasulullahi, sai manzon Allah yace da ni, sum salasata ayyamin, je kai azumin kwana uku, aw tasaddaq bi izqin bayna sittati masakina, ko ka samu dabino ka ciyar da miskinai shida, aw in sik ma ta yasra, ko ka je ka yanka abin da ya saukar da dabba, shine fa fidatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin muhazaratul ihram, abin da zai yi kenan. Idan ka shafa turare da mantuwa, abin da za ka yi kenan, sai ka je ko dai ka yi azumi na kwana uku, ko ka ciyar da miskini shida, ko ka yanka dabba. Waɗannan zaɓi aka baka, duk idan ka ɗaya daga ciki ya wadatar. Idan mutum ya aske gashin jikinsa, abin da zai kenan. Idan mutum ya shafa turare, abin da zai kenan. Idan mutum ya sa hula a kansa, abin da zai kenan. Idan ya yi kowanne cikin mahzuratul ihram. Waɗansu malamai suka ce lallai hadisin Ka'ab bin Ujra hujja ce kan cewa in an aske kai, to lallai ai fidya ta hanyar yin azumin kwana uku, ko ciyar da miskini shida, ko mutum ya yanka dabba. Amma sauran mahzuratul ihram, shafa turare, misali ga wanda ya shafa turare, rufe kai, sanya tufafi ɗinkakke, dukkan waɗannan idan mutum ya yi ya laifi. Amma mu ba za mu iya cewa ya yi fidya ba, tunda nassi bai zo akan su ba. Nassi ya zo ne kadai kan wanda ya aske gashi, da mai shafa turare, da mai kaza, da mai kaza, ba nassi akan su. Da haka waɗansu malaman sun yi kiyasin waɗancan ne akan wancan, suka ce haza muhazurun wa haza muhazurun, ma sabata fi hadhal muhazuri sabata fi baqiyatil muhazir wa bi baqiyatil muhazurat. Abin da ya tabbata na hukunci kan wannan mahzur din guda daya, sai a sace akan dukkan sauran mahzuratul ihram. Wadanda suka ce a'a, mu muna tare da nassi, kalala abin da nassi yace shikenan, wanda nassi bai ce ba yayi laifi, yayi istighfari Allah ya fi masa, amma ka ce sai yayi fidya, baka da hujja. Haka wadansu malamai suka ce. Ina fatan kun fahimta. A ni yanzu na dena yin tarjihi, idan nayi kaza za a ce Jafar ya ce kaza, ko amma wadansu malamai sun ce wancan, wadansu malamai sun ce wancan, kuma da akwai su a littafi, ko ba haka ba? Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, zai yi fidya ta hanyar yin azumi, ko kuma sadaka, aw nusuk, ko kuma yanka. Wannan shine abin da zai yi fidya kenan. Fa idza amintum, an koma kan fa in uhsirtum adazu fa mastaysara min alhadi. To fa idza amintum, in ko kun abuntu hanya lafiya kalau ba a tare ku ba, faman tamatta'a bil umrati ila alhajji, dukkan wanda ya tamattu'i ta hanyar yin umara a cikin kwanakin aikin haji, fa mastaysara min alhadi, to lallai sai ya yanka hadaya. ma'ana dukan wanda ya aikin hajjin da ake kira tamattu'i to zai yanka hadaya. Aikin hajjin da ake kira tamattu'i shine ka dauki niyyar umara bayan ka je miƙati a kwanakin aikin haji, da kaje kai dawafi kai sa'ayi sai kai saisaye sai ka cire kayan ihramin ka kasa kayan gida, shikenan kana jira ranar 8 ga wata yawmu tarwiya, sannan sai ka kulla niyyar aikin haji daga masaukin ka inda kake, to kai tamattu'i. Abinda ake nufi da tamattu'i da kai umara sai ka cire wannan, sai ka amfana da sauran kwanakin ka na zama a Makka wajen sa kayan gida, duk abinda aka ce da karkai yanzu ya halatta kai, tun daga sa kayan tsinkaku da sanya turare da yin aski da daura aure da neman auren, ko in ka je da iyalin ka ma da saduwa da iyali duk yanzu ya halatta akan ka, ba kai tamattu'i kenan ba. To tun da kai tamattu'i sai kai hadaya. Fa idza amintum famattamta'u bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi, faman lam yajid, wanda ya tamattu'i din amma bai samu abin da zai yi hadaya ba fa, saboda guzurinsa zai kare, in yace zai sai ragowar hadaya guzuri zai kare. To kuma gashi yayi tamattu'i dole sai yayi hadaya, to a madadin hadaya tunda bai da abin yi, fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj, to sai kwanaki guda uku a wannan lokaci ne aikin haji, wa sab'atin idza raja'tum, azmi guda bakwai kuma idan kun dawo gida. Sai Allah ce tilka asharatun kamila, wadancan guda goma kenan cikakku. Na'am, banda bayani na Ubangiji da yace innahu laqawlun faslun wa ba huwa bil hazl, duk inda aka ce uku aka ce bakwai ai kowa ya san da ake ne, amma tare da haka sai Allah ce tilka asharatun kamila, goma kenan cikakku ba ƙari ba rage. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid al haram, hakan wannan hukuncin na cewa in ka yi tamattu'i ka yi hadaya, in baka sami ikon hadaya ba yi azumi uku a can, in ka dawo gida ka yi bakwai. Wannan ba ga wanda iyalinsa ba sa cikin hurumin Makka. Idan mutum dan Makka ne yana cikin hurumin Makka, to koda ya yi tamattu'i babu hadaya a kansa. Amma wanda yake bako ba dan Makka ba, to yazo yayi tamattu'i sai yayi hadaya, ko yayi hadaya ko yayi azumi in bai da ikon hadaya. Shine zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami, wattaqullaha, ku tsorace Allah, wa alamu anna Allaha shadidul iqab, ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki shadidul iqab, mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa. Kafin mu rufe gaba daya, takardan da kuke a gani na a wuri na wani magani ne, wanda yanzu haka ake sayar da shi a kasuwa, sunansa kamar yadda yake a rubuce anan Diaclox, kamar Ampiclox ne, dan uwan Ampiclox, ana sayarwa da mutane shi a matsayin Ampiclox na kamfanin Dynamic. To abin bakin ciki shine ga guda ɗin nan da muka balla da muka bude sai ya kasance garin fulawa ne a ciki, garin fulawa ne a ciki, ba hakikanin kwayar magani ta Ampiclox ba. Ga ta nan gurin kowa na kallon ta, garin fulawa ne ana sayarwa da mutane shi naira 70-70. Ampiclox wanda yake na gaske din ana sayar da shi 250 zuwa 300, har ma akwai na 500 na Nitam, na kamfanin Nitam, Bitam ka nike so yace ba, aha, ana sayar da shi a naira 500 na gaske din, wanda bai kai shi ba mai madaraja ta biyu ana sayar da shi a 250 ko 300, amma ana sayarwa da mutane 70 ko 80. Gashi fulawa ce a cike, ga dai guda ɗaya na zazzage a gaban. Yanzu anan nauyin da ke kan wannan shine ina hukumomin da abin ya shafa. Masu chemist, babu wata hukuma da ke ƙarƙashin gwamnatin jiha da za ta bi kadinsu ta ga me suke sayarwa. To ina wannan hukumar? Ta tabbatar Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama. Commissioner ma'aikatar, permanent secretary na ma'aikatar, ma'aikata na wannan unit din, da su ya kamata su bi diddigi na chemist. Daga magungunan da ake sayarwa, ko masu kyau ko marasa kyau, ko waɗanda gaba ɗaya sun riga sun yi expire ana sayarwa da mutane, wajibinsu ne su je su bincika su gani. Abokanan adawar mu za su je su kunso daga kudancin ƙasar nan su zo su rinka karɓar kuɗinmu su cutar da mu. Ma'ana mu hatta chemist na sayar da magani ba ma iya yi. Yanzu anan chemist na musulmi idan ka ɗauki Lamisawa sai kuma suwa, sai ƴan kaɗan. Ma'ana mu yi wannan ma mu sayarwa da ƴan uwanmu abin da ba zai cuce su ba, za mu iya yi ba? Sai mu kyale ana cutar mutanen mu? Idan haka dan Allah ya kamata ji tsoron Allah. Muna kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah. Muna kira ga ma'aikata na wannan ma'aikata su ji tsoron Allah. Commissioner wannan ma'aikata ya ji tsoron Allah. Su zagaya su bi masu sayar da magunguna, su ga cewa ina ake sayar da latattun magunguna ga mutanen mu. In ba haka ba nawa ake kashe mana cikin mutanen mu? Yanzu dan Allah za su je su sayar da wannan a jihohin su, a garurukan su, amma tunda mu bamu san ciwon kanmu ba, sai su zo mu ba su hayar gidajen mu, kuma su sayar mana magani da banza mu da kudin bayar, kuma su kashe mu, su kashe mu, mu biya kudin kisan mu. Wallahi dukkan wanda abin ya shafa in bai magana ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Sannan abu na biyu na karshe, dan Allah masu zuwa karatu ku ji tsoron Allah. Yan sanda suna kuka da mutane cewa idan an tashi musamman a daidai can wajen da ake bayar da hannu kusa da gidan commissioner of police a junction din na daidai inda zaka hawo dambuwar, mutane da dama idan ana tsaye da su ba sa tsaya. Wannan bai dace da ladabi na musulunci ba, bai dace da yanayin da ya kamata ka samu kanka a ciki ba kai musulmi a cikin watan Ramadana, kuma bai dace da yanayi na mutumin da ya zo ya saurari karatun Alkur'ani da hadisi ba. Da haka dan Allah mu ji tsoron Allah, mu tafi cikin tsari. Yanzu nan gure idan mutum ya hakuri minti 15 sai ka nemi kowa ka rasa, kamar ba a taba taruwa a nan ba. Amma rashin hakuri sai kawo wannan ya ture wannan, wannan ya tunkuɗe wancan, wancan ya fushi da wancan, har a je ɗan sanda ko masu bayar da hannu a traffic suna dakatar da mutane a tsayawa, wannan kuskure ne. Da haka dan Allah mu ji tsoron Allah, kuma duk wanda ya ga wadansu sun kare doka ya ce musu wani ka ji tsoron Allah, wani ku kiyaye doka. Ubangiji ta Allah ya fi mana kurakuranmu, ya yi mana gafara kuma ya ji kanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.